بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شابكوي gawatan Shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 22 ga watan February 1996 Al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani yace al-mas'alatul mi'a mas'ala ta 100 wa sunnatu idkhalul mayyit min mu'akhkhar al-qabr abinda sunna ta nuna shine a shigar da mamaci ta karshen kabarin daidai kafafuwar kabarin to tanan za a shigo da mamaci wanda kuma za a shigo da shi din ta kan shi mamacin amma kuma ta kafar kabarin ba daukan shi za a kai a saka haka kamar yadda ake saka kaya a kwati ba ta gabas ko ta yamma a za a dauko shi ne haka a taho da shi a tsaye ta daidai kafar kabarin shi kuma ta kan shi sai a shigo da shi haka mun fahimci wannan da kyau ko to abinda ainihin sunna ta nuna kenan ba dan komai ba li hadisi abi ishaq saboda ainihin hadisin abi ishaq as-sabi'i kenan daya daga cikin tabi'ai qala yace awsal harisu an yusalli alaihi abdullah ibn yazida al-haris yayi wasiya cewa abdullah dan yazid ya ainihin yi mishi salla idan ya rasu fa salla alaihi da kuma ya rasu din sai shi ainihin abdullah dan yazid yayi wa shi harisu din salla ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر فانن كما يشغد ده شي اينهن واتو حارث دن قبري تديدي قفافوان شي قبري دين وقال فانن سي شي عبد الله دن يزيد يچه هذا من السنه wannan abin da ne yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a dauki mamaci a shigar da shi cikin kabarin shi ta wajen kafafuwan shi kabari din akhrajah ibn abi shayba Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da wannan ainihin hadisi yanzu ba za ka ce wannan asari ba sai ka ce hadisi saboda ko da farkon shi ya fara a matsayin mauqufi asari amma ya cika shi a matsayin hadisi marfu'i tunda yace haza minas sunna sai ka ce wannan hadisi ibn Abi Shayba ya fitar da shi fil musannaf a cikin littafin shi al musannaf mujallad na 4 shafi na 130 wa Abu Dawud da al Imam Abu Dawud a cikin mujallad na 2 shafi na 69 wa min tariqihi al Baihaqi ta hanyar ainihin Abu Dawud shi ainihin Al-Baihaqi ya fitar da nashi hadisin a mujallad na 4 shafi na 154 to waɗannan shafuffuka da Al-Sheikh Al-Albani yake fadi ta iya yiwa yanzan kana da wani daga cikin littafan nan da ake kafa hujja da shi ko kuma ma kana da dukkanin su amma sai ka je ka duba shafukan da muke fadi kamar yadda yake rubutawa sai kuma kaga ya saba me yiwa yayi amfani da tsohon bugu ne kai kuma kai amfani da sabon bugu me yiwa kai kuma kai amfani da tsohon bugu ne shi yayi amfani da sabon bugu ko kuma dukkan ku kun yi amfani da sababbin bugu ne amma na mabba'a mabambanta me yiwa kai amfani da tsohon bugu ne na darul fikri eh shi kuma yayi amfani da na darul al-arabiya ko kai amfani da al-maktabul islami shi kuma yayi amfani da al-maktabatul islamiyya in ya faru haka sai ka dubi mas'alar da ya dauko hadisin sai ka binciko fihirasal littafin sai ka ainihin gano kan babin daga haka sai ka kwakulo hadisin zaka ga hadisin daidai wa daida ba laifi dan shafi ya saba domin bugu littafi din daban-daban ne yanzu misali raddul arhan na mala abubakar mahmud gumi Allah ya ji kanshi mutun ya hujja da tsohon bugu na farko kai kuma kai hujja da kaje ka dauko sabon bugu kana duba wannan shafin ba zai daidai ba amma abin nema shine lallai dai magana ta daidai ko da lambar shafi ba ta daidai ba ko risala ka dauki risala kwaya biyu ka gani in kana da su da wannan risala din risala ta masa ga shafin ya saba saboda an samu canjin bugu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa qala sa'annan shi al-imam al-baihaqi yace hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne mai inganci wa qad qala yace domin hakika shi abdullah dan yazid yace hadha min as-sunnah wannan abu da ne yana daga cikin sunna fasara min al-musnadi sai ya zama wannan za a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama qultu ni muhammad nasir al-din al-albani sai nace thumma rawa sa'annan shi al-imam al-baihaqi yarwaito lahu shawahid min hadith ibn abbas ya ruwaito wa wancan hadisi ainihin wasu hadisan da zasu sheda shi wancan hadisi na Ibn Abbas wa ghairihi da kuma ma ainihin wato wani hadisin wanda yake ainihin wato ba na Ibn Abbas ba ma'ana ya ruwaito wasu hadisai daga hadisan Ibn Abbas da wani sahabin wadanda zasu sheda wannan da muka gama karantawa yanzu wa qala sa'annan dai shi al-Imam al-Baihaqi ya sake cewa hadha huwa al-mashhur fi ma baina ahli al-Hijaz wannan shine absananne a tsakanin mutanen kasar Hijaz ma'ana cewa a dauki mamaci a sanya shi ta daidai kanshi amma ya shigo kabarin ta daidai kafar kabarin yace to sananan abu kenan ga mutanen kasar Hijaz mutanen kasar Hijaz sune mutanen Makka da Madina da Taif da wannan ainihin yanki din sai wata rana zamu yi magana akan yadda musulunci ya farfasa nahiyoyin duniya don in ba haka ba ka bar fahimta abin da waɗancan malamai suke magana don yadda aka farfasa kasashen duniya a lokacin daban da yadda suke a yanzu to in baka fahimci waɗannan abubuwa ba sai ka rude yanzu yadda Najeriya take a yanzu ta sha bamban da yadda take zamanin Murtala Allah ya ji kanshi zamanin Murtala jiha 12 ne yanzu fa jihohi 30 da nawa to duk in ka aje wannan kasafcen zaka hada kuma da wannan tsari na 12 da na 30 da kuma zamanin dan fodio ai ba Najeriya kuma ake kira ba dan yanzu an shigo da wasu garuruwa cikin daular dan fodio an hada a Najeriya an kuma fitar da wasu daga cikin daular dan fodio kuma ba su cikin Najeriya domin Benin Republic da Dahomey da sauran kasashe din duk cikin daular Osmaniya suke Abdullahi Gwandu shine governor tun daga Gwandu da kake jin ake cewa har Benin Republic shi gwamnan ta ne to amma yanzu fa ba Najeriya bace to kaga ashe idan Muhammadu Bello yazo ne maka magana a cikin littafin shi da yake magana akan tarihi na Bilad Tukrur tarihin waɗannan kasashe namu ashe yana kwatanta maka wani gari a cikin wannan littafin yanzu ba zaka gane garin ba kenan domin yadda map reading din yake surar kasashe suke yanzu ya canza mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة سأن ننسي شبه كيكاو حديثي بيكما ولن دعكتي وي أنش قرد النبي قبرنش توجن القبلة معنى أن أقوش نيتن تك دي دي سيتن القبلة سيأك سكاشي بأشغود شي تدي دي كنشي تدي دي كفافو عن قبر بكينا وبا أفهما شبه كيكي وأن حديثي قدا بيو لسكي فتن وانا حكنشي دي ساقا ووانشن أيكي دا النبي يتبتر to yace wannan ainihin wato hadisai guda biyu da'ifai ne wa huwa kama zakara al-Sheikh al-Albani yace haka al'amarin yake kamar yadda Baihaqi ya fadi wadannan hadisai guda biyu dukkan su da'ifai ne mun fahimci wannan da kyau ko kuma koda misali a kaddara wadannan hadisai sun inganta cewa haka aka yi wa annabi ai ba zai zama hujja ba domin ba shi annabi yayi ba ga abin da ya tabbatar a rayuwar shi cewa ga inda ake saka mamaci a kabari to inda zai yi shi ai mishi wani abu sabanin haka ba zai yi a kafa hujja da wannan ba kamar yadda ba zaka kafa hujja da cewa sallar gawa ayi ta daidai shi yafi falala ba saboda annabi da ya mutu daidai aka yi mishi don shi da yake da rayya yake sallar gawa a cikin jami'i yake to ashe wannan ne abin da yake tabbatacce wa kad a'alla Shafi'i rahimahullahu ta'ala al-hadith ath-thani minhuma min jihati matnihi aidan hadisi na biyu daga cikin hadisan da Baihaqi ya raunana su cewa an shigar da annabi ta wajen al-qibla to al-imam Shafi'i ya raunana hadisi na biyu daga ciki har wa yau ta wajen matani maganar da ke cikin hadisin bi hujjati annahu ghairu mumkin amaliyan Shafi'i hujjar shi shine yace ai a aikata ma ba zai yiwu a ce an shigar da annabi cikin kabarin shi ta wajen al-qibla ba kafin mu karanta matanin magana barin kwatanta muku don ku fahimta idan ka shiga ɗakin Aisha kana shiga ɗakin to zai zama ainihin wato daidai hannunka na dama to anan ne kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka shiga ɗakin to daidai hannunka na dama anan ne kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma daidai hannun dama din nan shine daidai da al-qibla to gadan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akai yana barin dama ne cire gadan akai aka haka kabarin a jiki uwar kabarin an haka ta ne ma ta yi saiti da katangar haka tun daga sama haka sai ta yi saiti dan haka lahad din sai aka kwakula shi a cikin katangar a karkashin foundation katangar aka kwakula kun ga ta wajen al-qibla kenan to ya za a ce an shigar da mutun ta nan waye ya iya tsayawa ya shigar da shi ta nan ko kun fahimci misalin to shine yanzu zamu karanta faqala fil ummi sai al-imam Shafi'i ya fadi a cikin al-umm mujallal na farko Shafi'i na 241 yace akhbarani thiqatu min ashabina amintattu daga cikin malaman mu sun bani hadisi sun ban labari anna qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama an yamini dakhili min albayti, cewa kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ainihin wato hannun damar wanda ya shiga ɗakin ne, lasiqun bil jidari, kuma yana manne da katanga ko bangon ɗakin daga dama. Wal jidaru alladhi lahadu li janbihi qiblatul bayti, yace kuma katangar da kabarin yake a gefanta ita ce ainihin alqiblal ɗakin. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wa anna lahadahu tahta al jidari, yace kuma kabarin na annabi sallallahu alaihi wasallama lahadin yana ainihin karkashin wannan katanga ne. Fa kaifa yudkhalu mu'tariban, yace yaya ba a ce an shigar da annabi a gicciya haka, wallahu lasiqun bil jidar, a ce an dauke shi an shigar da shi alhalin wannan kabari yana manne ne da bango, la yaqifu alaihi shay'un, babu yadda wani abu zai iya tsayawa akai balle a ce za a sa shi. Wala yumkin illa an yusalla sallan sallan, al-imam Shafi'i yace ba yadda za a yi sai dai a ainihin wato shigo da shi kai tsaye daga ainihin wato kafafuwan kabari din, ba yadda zai yi, dole sai dai a hakatin da me bangaren al-qiblar jikin kabarin yana manna jikin bango, na haka dole sai dai a shigo da shi kai tsaye ta wajen kafafuwan shi. Yace aw yudkhala min khilafil qibla, ko kuma ainihin wato a shigar da shi dai ta wurin da yake ainihin ba ta al-qibla ba, ko dai a dauko shi, in ma har za a dauko shi mu'taridan din ne, to sai dai a dauko shi ta ainihin barin wato arewa kenan, tunda su kudu ne al-qibla a Madina, sai dai a dauko shi ta barin arewa haka, amma in dai ta barin kudu ne al-qibla haka to tana manna da bango. To kaga ko dai a sako shi ta haka wajen ainihin wato kudu ta bayan kabarin kenan, ko kuma ta wajen kafa ko wajen kan kabarin, amma dai ta bangaren al-qiblar kabarin ba zai yi ya shigo ba. An fahimta ko? Sai al-imam Shafi'i sai ya ce wa umurul mauta, al-amuran mamata dai, wa idkhaluhum min al-umur wa idkhaluhum, da kuma shigar da su cikin kaburukan su, min al-umuril mashhura indana, yace al-amura ne waɗanda suke sanannu a wurin mu, likasaratil mauti, saboda yawan mace-mace, wa huzuril a'imma, da kuma halartar da manyan limamai suke yi, wa ahli siqa, da kuma mutanen da ke amintattu, kuma duk sun zo sun ba mu labari. Wa huwa min al-umuril amma allati yustaghna fiha anil hadith, waɗannan al'amura ma suna daga cikin al'amuran da yake gama gari ne waɗanda kamar ma ba sai hadisi yayi bayani ba za a wadatu daga bayani akan su, tunda ne yawan mace-mace, kuma manyan malamai suna zuwa daga sahabbai da tabi'ai suna nuna yadda ake yi, kowa ya san yadda ake yi, to yaya za a zo kuma a ce ga yadda aka yi wa annabi sabanin yadda al'amari yake. Sai ya ce wa yakunu al-hadithu fi haka taklifi bi umumi ma'rifatin nasi laha, sai ya zama ma ba da labari akan yadda wai aka yi shigar da kabari, aka shigar da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kabari, kamar ma mutum ya matsanta wa kanshi ne wajen ainihin cewa sai ya ba da labarin abinda mutane duk baki daya sanin su ya gane shi, mutane dama sun san haka, kuma ka zo ka ce zaka ba da labari akan irin wannan abu, to da wahala ba kai kuskure ba. Shi yasa ku dubi wata ka'ida ta malaman lughal arabiyya, idan ka duba kamus kana karatu dictionary na musulmi na larabci, sai kaga akwai abubuwan da aka zo sai kaji an ce ma'ruf, kamar a ce al-insan, insan sai kaji ya ce maka ma'ruf, mutum sai ya ce ma'ruf, sananne ne, saboda sanin yadda mutum yake ya kai in ka zo kwatanta shi ma da wuya ba kai kuskure ba. Ko mun fahimta? Da za a ce muna son ka bayyana mana yaya mutum yake, ka ce wata halitta ce mai kunnuwa, mai baki, mai kafa, mai kaza, mai, sai a ce au, ta biri ma yana da waɗannan sufofin da ka fara, da wahala ba kai kuskure ba, to ashe abinda ya fi zaman lafiya sai ka ce sanannen abu ne. Ko mun fahimci hikimar da ta sa za a ga malaman lughal arabiyya suke kaucewa? To yana daga cikin hikimomin. To shi yasa al'amuran da suke shahararru ne a wurin mutane, tsayawa ma ka ce za ka tsaya bayyana su, kamar ka dora kanka wahala ne. Sai ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal muhajiruna wal ansar baina azhurina bi naqalil amma anil amma, yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da muhajirai mutan Makka da suka yi hijira, da ansara mutanen Madina da suka taimaka addinin Allah, yace kamar ma ka ce ga su a gaban mu, saboda ainihin yadda waɗannan mutane ke bada labari da suka jiyo daga waɗannan da suke bada labari, ma'ana labari kunne ya girmuka ka, shine Larabawa suke cewa naqalul ammati anil amma. Mun fahimta? Abubuwan da mutan Makka muhajirai da ansar suke yi har ya zama kunne ya girmuka ka, wanda yake la yakhtalifuna fi zalika, mutane ba sa sabani game da haka, annal mayyita yusallu sallan, cewa mamaci za a dauko shi ne a biyo da shi ta daidai kafafuwan shi a shigo da shi kabari kai tsaye. Thumma ja'ana atin, al-Imam Shafi'i yace to sa'annan kuma sai a ce wai ga wani mutum yazo mana, wai Abu Hanifa yake fa, wai a ce kuma ga wani mutum yazo mana min ghairi baladina, ba dan garin mu ba. Mun fahimta kun san haka al'amuran yadda ka san ake fadan siyasa fa haka ake fadan mazhabi fa da gajanci ku yi hakuri ilimi ake bayana ana son ka fahimta ne in ka gidadance kai ka cutu sai ka ji suna magana in suna son soki Imam Abu Hanifa sai su ce ba kauye sai su ce ai wannan ra'ayin mutanen kauye ne mu ko mutanen birni ne saboda Imam Abu Hanifa shi mutumin garin Kufa ne Imam Malik mutumin garin Madina Imam Ahmad al-Shaybani shi ma ainihin mutumin kasar Najd Iraq shi kuma al-Imam Shafi'i yayi zaman Najd asalin garin su yayi zaman Makka ya dai zaune Misra hayyara su to waɗannan malamai da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad su sun zauna a manyan birane ne kamar anan Najeriya a ce wannan na zaune Kano wannan na zaune Abuja wannan kuma yana zaune a Lagos kaga suna zaune a birane sai aka ce za a buga misali da wanda yake ainihin wato zaune misali a ce kamar Alkoro mun fahimta kaga ba za a hada ba to shi yasa sai ka dinga ji an ce wa qala fuqaha'ul amsar malaman bariki malaman birni su al-Imam Malik al-Imam Ahmad al-Imam Shafi'i to ahlul Kufa kuma to su kuma akasu zalika to shine yace summa ja'ana atin min ghairi baladina sannan kuma wani yazo mana ba ma daga garin mu yake ba daga can wani gari yake yu'allimuna kayfa nudkhilu al-mayyit wai kuma shine zai koya mana yadda zamu shigar da mamaci kabari summa lam ya'lam sai al-Sheikh al-Albani yace kazal aslu yace haka yake asali a rubuce a cikin littafin al-Ummu wa fil majmu'i amma a cikin littafin al-majmu'u sharh al-muhazzab naqala an al-ummi wanda shi kanshi al-imam an-nawawi asali ya dako daga al-ummi ne shi imam an-nawawi sai yace ya samu daga al-ummu lam yarda ma'ana al-imam shafi'i yace thumma lam yarda sai al-shaykh al-albani yace wala allahu as-sawab mai wa wannan magana ita ce daidai domin waccan yadda take a rubuce al-ummu a yanzu jumlan magana ba za ta yi daidai ba amma wannan da aka samu imam an-nawawi ya dako daga al-ummi cewa summa lam yarda hatta rawa an Ahmad an Ibrahima anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama udkhila mu'taridan yace kuma wai har yanzu dai shi wannan mutum bai yadda ba sai da ma ya ruwaito hadisin da yace ya samu daga Ahmad Ahmad daga Ibrahim Ibrahim yace annabi sallallahu alaihi wasallama an shigar da shi kabari mu'taridan ainihin wato a kwance haka kamar a dauke shi a gicciya a saka shi kamar yadda ake saka kaya a kwati to an ka kalli daga kallon wannan isnadi ka san isnadin bai inganta ba domin Ibrahim annaka yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya zama mursali kenan a to ta mas'alar da ke cikin isnadi kenan matani kuma aka ce udkhila mu'taridan an shigar da annabi a gicciye kuma wannan ya ainihin sabawa hadisai ingantattu da annabi ya karantar daga yadda za a abin nan a shigar da shi yace summa saqa Shafi'i hadith ibn Abbas wa ghairihi sa'anna al-Imam Shafi'i ya kawo hadithin ibn Abbas wa ghairihi da ainihin wani hadisin wadanda aka gabatar da ishara akan su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sulla min qibali ra'sihi cewa an shigar da annabi ne ta wajen kanshi wanda ya daidai da ta wajen kabari kenan mun fahimta ashe in aka dauko gawa aka zo makabarta in ba a gama kintsa kabari ba sai a aje gawar daidai kafar kabarin kenan kan wannan gawar yana saitin kabarin gawar na kwance a hannunta na dama tana fuskanta al-qibla ana tashi da an dauko ta kai sai a shigo da ita kai tsaye ta kafar kabari ta kuma ainihin kan mamaci din ana tunkudo shi yana shigowa kanshi zai zama kamar mu anan Najeriya dake kallon gabas muna sallah sai kan ya zama yana ainihin arewa kudu afwan kan ya zama yana kudu kafafuwan sa zan suna arewa bayan shi ya zama yana yamma fuskar shi kuma ta zanta na gabas to haka za a ainihin kasance to shine a kasa yake fassara wane ne wannan da aka ce ne summa ja'ana atin sai ya ce huwa Ahmad ibn Abi Sulaiman min shiyukhi Abi Hanifa kama fi Fathul Qadir wa ghairihi yace shine Ahmad dan Abi Sulaiman wato daga cikin malaman Abu Hanifa haka bayanin yazo a cikin littafin Fathul Qadir na Ibn al-Humam ba Fathul Qadir na tafsiri na Shaukani ba wa ghairihi yace haka abin yazo a cikin wadannan littafai na Ahnaf wa aqulu amma ni Muhammad Nasir Din al-Albani ko sai in ce bal al-zahiru annahu Abu Hanifa nafsuhu yace a zahiri dai ba wai Ahmad bane malamin Abu Hanifa amma shi kanshi Abu Hanifa ne bi dalili qauli Shafi'i al-Ati, saboda maganar Shafi'i din nan wanda zata zo da yace hattarawa an Hammad, har ma sai da ya ruwaito daga Hammad, fa hadha sarihun annahu ghayru Hammad, yace wannan qararake nuna mana cewa ba Hammad bane, wa inna ma huwa Abu Hanifa, yace wannan na nuna cewa Abu Hanifa ne. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To kun ji. Sannan a ƙasa da ya gama kawo waɗannan matsaloli sai ya ce wa ma dalla alaihi hadhal hadithul mawquf, hukuncin da wannan hadisi mawqufi ya nuna mana, sumbal marfu qablahu, sannan kuma sai wanda yake marfu'i, ma'ana wanda yazo kafin shi, na cewa za a dauki mamaci a shigar da shi ta wajen kafafuwan kabari, huwa madhhabu ahmad, yace wannan shine madhhabin ahmad, wa alaihi aktharu ashabihi kama fil insaf, yace kuma mafi yawancin almajiran shi da masu bin madhhabin akan wannan ainihin magana suke, kamar yadda yazo cikin littafin al-insaf mujallad na biyu Shafi na 544, khilafan lil hanafiya, yace sabanin maganar da su hanafiya suke akai, kama sabaka fi kalami Shafi'i, kamar yadda bayani ya gabata daga cikin maganganun Shafi'i din nan. Wahtajja lahum ibn al-Humani bi hadith ibn Abbas, sai ibn al-Humani shi ba hanafi din nan da mun taba bayani akan shi, yakan yi kokarin wani lokacin yayi karfin hali ya fita daga ra'ayin da ke mazhabin. Misali a cikin wannan littafin nashi Fatihul Qadir da yazo magana akan aikin haji, malamai duk baki daya na fiqhun musulunci sun dogara da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi da yazo cikin Bukhari da wasu littafai, cewa in an zo yin ainihin wato sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, za a fara daga Safa a dire Marwa an yi daya kenan, daga Marwa zuwa Safa an yi biyu, daga Safa zuwa Marwa uku, haka za a yi. Zai zama za ka fara daga Safa kenan ka gama a Marwa, kai bakwai kenan, to shine bakwai, kaiwa daya dawowa na biyu kenan. To amma su Ahnaf Hanafiya sai suka ce da kaiwa da komowa ne sannan kai daya, so da haka za ka yi 14 kenan. To a karkashin wannan maganar tasu da Ibn al-Humani yazo a karkashin wannan maganar, sai yace la yahduruni fihi hadithun sahihun ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace hadisi mai inganci daga Annabi bai halarto min ba, ban san shi akan wannan matsalar ba, dan haka sai ya kauce daga mazhabi sai ya dawo abin da yake daidai. To yakan yi karfin hali wani lokacin ya kau daga mazhabin ya bi abin da yake daidai. To amma so da yawa yakan yi kokarin ko malaman sun yi wata magana a cikin mazhabi din, yayi kokari tunda malamin hadisi ne, yayi kokarin lalube dama da hagu yace sai ya kawo hujjar da zai kare su saboda dai kada su fadi. Ti shine abin da yayi anan. Ti shine sai Ash-Sheikh Al-Albani yake cewa wa tajjalahum Ibn al-Humami bi hadith Ibn Abbas, sai Ibn al-Humami ya kafa wa su Hanafiya hujja, yace hujjar su da ta sa suka ce in za a shigar da mamaci za a dauke shi ne a shigar da shi ta wajen al-Qibla, annahu sallallahu alaihi wa sallama dakhala qabran, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin shiga kabari sai dige-dige, wato hadisin dogo ne ya takaita shi ne, fa akhadahu min qibalil qibla, sai dauko mamacin sai ya saka shi ta daidai al-qibla, hujja su kenan. Rawahu Tirmidhi, Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, wa qala kuma Tirmidhi yace hadithun hasanun, wannan hadisi ne mai kyau. Qala Ibn al-Humami, sai shi Ibn al-Humami a cikin mujallal na farko Shafi na 470 yace ma anna fihi al-Hajjaj ibn Arafa, yace tare da cewa ainihin wato a cikin isnadin wannan ainihin wato hadisi akwai Hajjaju dan Arafa a cikin shi, wa min hal ibn Khalifa, da kuma min hal dan Khalifa, wa qad ikhtalafu fihima, malaman hadisi sun yi sabani game da waɗannan mutane, shin ana karban hadisi wurin su ko ba a karban hadisi wurin su? Ka san ko yanzu in mutun ya so zai maka wayo, in ya rena ilimin ka, in ya ga maka matsala sai ya an yi sabani zai maka wayo kenan, a to ya tsaya ya fashe maka sabanin a fitar da abin da yake daidai. To shi ma nan shine Ibn al-Humam yayi, ya san fa ba wani sabani, fa malamai sun hadu akan waɗannan guda biyun nan da'ifai ne a wajen riwaya, musamman in sun ce an, kuma abin da suke kenan a cikin wannan isnadin, to don Allah ya kamata ya ce an yi sabani? Bai kamata ba, sai ya fadi kai tsaya ma sai ya ce to an yi sabani gaba da su. Qala, sai shi Ibn al-Humam yace zalika yahuttu al-hadith an darajati sahih, yace to saboda sabanin da malamai suke akan waɗannan mutane guda biyu, to zai rage hadisin daga darajar ya zama sahihi lal hasan, amma fa wannan ba zai rage darajar shi ya kai ga hasan ba, don haka ya goyi bayan Tirmidhi kenan, da Tirmidhi yace hadisin hasan ne. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai nace bal zalika yahuttuhu an darajatil husn, yace a wannan illar da aka fadi a cikin hadisin za ta sauke darajar shi daga darajar kasancewar shi hasan ma, li'anna al-Hajjaj mudallis, yace domin Hajjaj din nan mudallis ne, ba fa Hajjaju mai kashe mutane ba, Hajjaju a'a, Hajjaju wannan rawi ne mai riwaya hadisi, yace wa qad an anahu, kuma a cikin isnadin yace an wa hadithul mudallis al mu'annin a wa hadithul mudallis al mu'annani, yace hadisin da mudallis ya ruwaito yace an, mun shayin bayani akan ko meye tadlisanci ko waye mudallisi, غير مقبول عند العلماء يجي باكر ببن حديث بني أور معلمي وهو أحد الحديثين الذين ضعفهما البيهقي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المسألة يجي ونن حديث لمكي مغنى نعيدة كتكين حديثي قد ديو دبيهقي يرون ناسو كما يد بيان يقبات أتركشن واتش المسألة ولذلك أنكر النووي نهاك أكا سامو الإمام النووي أتكين مجلد نبير شافي نقلي بيو دتسائن دبير أتكين المجموع شره المحذب yayi inkari ala Tirmidhi tahsinahu, yayi inkarin cewa dan menene Tirmidhi zai ce wannan hadisi mai kyau ne, iyahu dan me in kyautata wannan hadisi. Fa qala al Imam an-Nawawi yace la yuqbalu qawlu Tirmidhi fihi, yace wannan magana fa ta Tirmidhi, da Tirmidhi yace hadisi ne mai kyau, ba fa za a karbe ta ba, innahu hasanun, da yace wannan hadisi mai kyau ne, li anna al Hajjaj ibn Arafa, yace domin Hajjaj dan Arafa din nan da'ifun, yace mutun ne mai rauni, ittifaq almuhaddisin, duk malaman hadisi sun hadu. To ina waccan magana ta Ibn al-Humam da yace an yi sabani, kaga ashe kun fahimci sirrin magana da ne ko, ko yanzu in mutun yana son ya kauda hankalinka kan matsala sai ya an yi sabani, wai tunda an yi sabani ba su ci gaba. Wa qala az-Zaylai al-Hafiz az-Zaylai ya fadi cikin Nasb ar-Raya mujallad nabiy shafi na 300 ba'da an hata qawla at-Tirmidhi, bayan ya kawo waccan magana ta Tirmidhi sai ya ce wa ankara alaihi, yace wannan magana ta ainihin wato Tirmidhi an yi inkarinta, ko wa unkira alaihi, an yi inkarin wannan magana, malamai sun kyamaci wannan magana, li anna madarahu ala Hajjaj ibn Arafa, yace domin wannan hadisi duk inda aka kai aka komo sai ga cewa Hajjaj dan Arafa shine ya ruwaito shi, wa huwa mudallisun, yace shi kuma mutun ne maha'inci, wa lam yadhkur sama'an, a cikin wannan hadisi bai ce sami'tu ba, bai ce haddathana ba, sai dai cewa ya an, to dan haka ba a karbe. Wa min halun ba'afahu ibn ma'in, yace shi kuma min hal din can da aka ce shi kuma ibn ma'inin ya rona nashi, ma'ana riwayatul mudallisu adh-dha'ifu idha an ana an adh-dha'ifi, dha'ifi daga ba'ifi, dha'ifi yace haddathana ba'if, yace an ba'ifin kai, qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani sai nace fa hadha huwa al-haq, yace wannan ita ce gaskiya, inda man yunsifu, a wurin duk wanda yake adalci yake tsoron Allah, anna hadha alhadith da'if, kawai yace wannan hadisi mai launi ne, wa hadithu Abdullah ibn wa hadithu Abdullah ibn Yazid sahihun, hadisin Abdullah dan Yazid kuma cewa ya shigar da kabari, ya shigar da wannan ta wajen kafar shi din nan, yace hadha min as-sunna, yace shine sahihi. Wa min al-gharaib, yace amma abin da zai baka mamaki, na daga abubuwan da zasu baka mamaki, anna ibn al-Humam sallama bi sihhatihi, ibn al-Humam din nan shi da kanshi ya sallama akan cewa ainihin wato wannan hadisi ya sallama game da inganci, cewa ba sahihi bane, walakinahu raddahu min aslihi, amma kuma sai koma da baya sai ainihin daidaita wannan hadisi don ya daidai da ainihin wato kaidar shi, na walakinahu radda sallama bi sihhati, ya sallama da ingancin shi, ba wai ya sallama akan cewa ya inganta ba, ya sallama akan ainihin magana da ake game da inganci, cewa ya ai shi da kanshi, in ba kuma ta ba, yace game da kasancewa hadisi sahihi, lalle ba sahihi bane amma dai hasan ne, to kun ga ya sallama akan magana dangane da hadisin ya inganta ko bai inganta ba, ya sallama, yace walakinahu raddahu min aslihi bi hujjati an Abdullah dan Yazid, da shi a Sheikhul Albani yace shine mai inganci, yace to Ibn al-Humam ya sallama ya yadda akan cewa hadisi ne sahihi, walakinahu raddahu min aslihi bi hujjati annahu fi'lu sahabiyyin, sai dai kuma sai sake komawa da hadisin a karkashin wata kaida ta shi, cewa to ai wannan aiki ne na wani sahabi, wanda shi sahabin ne ya zaci cewa wannan abu sunna ne, amma bai tabbata sunnan ba, mun fahimta, yace ya yadda hadisin Abdullah ya inganta, to amma aikin sahabi ne, ko da sahabi yayi zaton yace sunna ne kaza, yace wannan magana ba haka take ba, sai al-Sheikh al-Albani yace ya qulu hadha, kun ji fa yana fadar wannan magana, ma'a anna madhhabahu, tare da cewa kuma madhhabin shi na ahnaf ya hukunta anna qawla sahabi as-sunnatu kaza fi ma'ana al-hadith al-musnad, madhhabin hanafiya ya nuna cewa in sahabi yace sunna kaza sunna ne, to wannan hukuncin shi hadisi ne da za a danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, kama naqalnahu anhu,
kamar yadda muka dauko wannan magana daga shi kan shi Ibnul Humam in ba kuma ta ba dangane da magana karatun Fatiha da sura a sallar gawa kun san an yi irin haka da Ibnul Humam din to yace to kun ga irin ta fa to ashe ka gan kana karatu sai kane kana gwadawa shi Sheikhul Albani ya tattara littafin ya bincika nan kwakwalwar shi ta rike ya bincika nan kuma kai ta kafa ka'ida da kanka kace in sahabi yace kaza sunna ne to wannan abu tabbas ya danganta ga annabi amma kuma da kazo inda zaka yi aiki da wannan ka'ida sai kace amma kuma fa wannan magana kuma ba haka bane yace ainihin wato fil mas'alati sabi'a wa sab'ina safhati 20 wa 100 a cikin karkashin shafi na 120 wanda daidai da mas'ala ta 77 yace waraji'il mas'ala as-salisa wa 70 yace ainihin ka koma ka duba mas'ala ta 73 safhati tasi'a wa 100 a shafi na 109 zuwa shafi na 110 duk waɗannan shafuffuka da ya fadi a tsohon bugu kenan waccan mas'ala da yake ta 77 shafi na 120 a tsohon bugu kenan a wannan sabon bugu shafi na 152 ne a ƙarƙashin kuma wannan da yake shafi na 109 zuwa 110 shi kuma shafi na 139 ne zuwa 140 a wannan sabon bugu dake hannunmu sai Sheikhul Albani sai yace fa fihi raddun ala nau'in akhar min at-ta'assub yace a cikin wannan wuri da muka ce ka koma ka duba akwai wani raddi da muka yi na wani irin nau'i kuma na ta'assubanci wa takhti'ati sahaba biduni hujja da kuma kuskurantar da sahabbai ba tare da hujja ba shine nau'i irin na wani ta'assubancin kuma in mutun ya rasa yadda zai sai ce to sahabin ne bai fahimci wannan mas'alar ba dan dai waye tabbatar da ka'idar shi Allah ya shiryar da mu to abin da ake son a tabbatar maka har yanzu ana nan akan cewa mamaci in an zo saka shi a kabari za a sako shi ne ta wajen kafar kabarin ta kuma daidai kan shi mamaci din qultu ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai nace wa rijaluhu siqatun mun koma cikin matani ne fa yace mutanen da ainihin wato shi Shafi'i ya ruwaito wacce magana daga wurin su dukkan su amintattu ne rijalu shaykhaini mutanen da Bukhari da Muslim ke ruwaito hadisan shi ghairu shaykhi Shafi'i yace sai dai banda malamin Shafi'i din nan wa huwa majhulun ba a san shi ba walam yusamma domin ba a faɗi sunan shi ba li anna Shafi'i ya qala akhbarani siqa saboda Shafi'i ya ce wani amintacce ya bani labari an amrin daga amr an ata'in anhu shi kuma ya karbo daga ainihin ata'u mun fahimci wannan da kyau ko wannan ana magana wacce magana ne da Shafi'i yake dangantawa cewa an bashi labarin ga yadda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba asalin hadisin da muka karanta na babu wannan ya inganta wa an ibn sirina qala yace Muhammad ibn sirina yace kuntu ma Anas fi jinazatin mun kasance tare da Anas a wurin wata sallar janaiza fa amara bil mayyiti fasulla min kibali rijlil qabri yace mun kasance tare da Anas a wurin wata sallar janaiza sai ainihin wato Anas ya bada umarni cewa a dauki wannan mamaci a saka shi ta wajen kafar kabarin kun ga wannan yana ƙara tabbatar da wancan akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ya fitar da ainihin wannan hadisi ko kuma wannan ainihin asari a cikin lambar hadisi na 481 wa ibn abi shayba da ibn abi shayba a cikin mujallad na 4 shafi na 130 wa sanaduhu sahihun isnadin ainihin wannan asari mai inganci ne to kaji ƙarshen wannan mas'ala kenan al mas'alatul wahida wa mi'a na daga arewacin kabarin za a je mamaci an ta shi a dauko shi ya shigo da shi ta wajen kafar kabarin mu a nan kasar ki hago ai ba mai wannan magana ba ma ba mai wannan magana ba mas'ala ta 101 wa yaj'alu al-mayyit muna fatan kowa ya karkada kunnan shi ya ji wannan karatun daga harshen mu daga littafin mu kuma gashi kasar yake dauka duk in kaje ka samu wani zindiki mun riga mun fadi wannan magana a baya kaje ka samu wani zindiki yana cewa ai an izala suna ainihin sa mamaci ne ya kalli yamma to a ina akai wannan ya baka hujja inda akai wannan farkon izala fa saboda zindikanci wani zai bi an izala kabari yaje ga waya ake sa mamacin sai ga yana ta leka haka yaya za a sa shi shine duk sun ji kunya wallahi Allah ya kiyaye wa yaj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-yamin yace mamaci a cikin kabarin shi za a kwantar da shi ne a barin shi na dama wa wajuhu kaga a Sheikhul Albani mai waji labarin irin sharrin da ake kaga sai tufka alƙalamin shi akan wajuhu din yace wa wajuhu qubalatal qibla fuskar shi kuma ta kalli alqibla wa ra'suhu wa rijlahu kan shi kuma da kafafuwan shi ila yaminil qibla wa yasariha za su kasance dama da hagun alqibla ma'ana kan shi yana ainihin dama da alqibla kenan kafafuwan shi suna hagu da alqibla kenan sannan hannun shi na dama kuma yana karkashin shi ya kwanta karkashin akan hannun nashi na dama a karkashin haka zai fuskanci alqibla kenan mun fahimta za mu sake maimaitawa kamar nan a Najeriya sai a ce fuskar shi ta zama a gabas mun fahimci wannan ko sannan keye shi ta zama a yamma gwamma ya gwaru gwari in dai fuska ta zama gabas ai dole keya yamma to fuska gabas keya yamma keya ce yamma kafa ta zama a arewa kai ya zama a kudu bayan shi ya zama a yamma cikin shi ya zama gabas zai kalla cikin shi to haka za a yi sai ce wa ala hadha jara amalu ahli al-islami akan haka aikin musulmi ya gudana min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila yaumina hadha har zuwa wannan ranar tamu har yau da muke magana din nan ba a taba samun wani musulmi a duniyar musulunci ya kwantar da mamaci ya kallu wani bangare ba wanda ba alqibla ba sai dai jahili mun fahimci wannan da kyau amma in dai a ilmance ne wanda ya haka yana da awar malanta yana da awar ilimi to ba a taba samu amma a jahilce da naje Lagos naga haka naga matar da take musulma ce an kwantar da ita a kabarin kuma ainihin wato naga kabarin da yake kai musulma ce amma an sanya kafar tana gabas mun gane kafar ta shuri gabas kan kuma yana yamma kuma haka a rigingine ta kalli sama to wannan ba wani abu bane sai jahilci kawai amma a ilmance dai to ba a samu ainihin musulmi suna ainihin yin sabanin kwantar da musulmi ya kalli alqibla ba to haka wajen sallah mun fahimci wannan da kyau jama'a kuma a kaddarawar za a rife musulmi da kuskure a irin wannan hali to wajibi ne a dawo a gyara kwanciyar shi ya kalli alqibla wannan shine addinin musulunci duk wanda ya gaya maka sabanin haka daga mu ɗan ibala sai ka ce ka maka cassette mun fahimta ya kawo cassette a sa a ji yaushe ne aka faɗi wannan maganar Allah ya shiryar da mu to sai ya ce wa haka za kullu maqbara ala zahri al-ardi Sheikhul Albani ya ce kuma haka kowace makabarta take a duniyar nan ta musulmi cewa duk makabarta za ka samu tana kallon alqibla ne kaza fil muhalla haka ya dauko wannan magana daga cikin littafin al-muhalla ta Ibn Hazm juz'i na 5 shafi na 173 wa ghairihi da wani littafin daban to ka ji yadda al'amarin yake المسألة الثانية ومئة يأتي مسألة تريد أيضا بيو ويقول الذي يضعه في لهده تو أنا نفضات أي جاراكم قمد واسمسألو لي يسا في أن يحقلي ميواكراتين لتسني شكرا تلاتين كاتن كسكرا فهمتشي إن أنظر سك ممتي أتكين قبري شي واندا كو واندا باس تشيك ممتين سك أتكين قبرن سوني سكي وانا الدعاء بسم الله وعلى سنة رسول الله أما كودة كيس إيه أورن باب ناكو ذكرن كو شروع ذاكوي وبالله التوفيق يتي ويقول الذي كدوبا ويقول الذي يضعه في لحده وند زي سكا شي ا cikin kabarin shi sai yace bismillah wa ala sunnati rasulillah da sunan Allah nake saka wannan mamaci kuma a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana dayan wadannan lafuzan ko dai kace bismillah wa ala sunnati rasulillah ko bismillah wa ala millati rasulillah mun fahimci wannan ko kuma kamar yadda zamu zo mu samu wani lafazin bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dayan wadannan lafuzza guda uku to sai kai daya daga ciki ba wai duka ka hada ba domin wasu na kusakurai in aka fadi irin waɗannan lafuzza sai mutun ya dauka duka biyun ake nufi misali wajen amsa atishawa in kai atishawa kai hamdala wanda ya saurare ka cikin musulmi ya ce maka yarhamukallahu, kai kuma sai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Bukhari ya ruwaito wannan da sauran malamai. Ko kuma a wata riwaya ta Ahmad, yaghfirullahu lana wa lakum. To wani sai ya hada biyu din, yahdikumullahu wa yuslihu balakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. A'a, daya zakai a wannan wurin, dayan kuma sai wani lokaci in wata atishawa ta kama sai kai in an yi haka. Mun fahimci wannan ko? Wannan shine ikhtilafu tanawwu, nau'i nau'i ne. والدليل عليه حديث ابن عمر يأتي دليل وأن مغنى لنفأي شيني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكسن شيء إذا وضع الميت في القبر إذا النبي زي سكمم شيء أتكين قبري قال سيأتي وفي لفظ عن لفظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي أتي إذا وضعتم موتاكم في القبور إذا ذاك سكمم تنكو أتكين قبر بك فقولوا ku da za ku saka din, domin ku da za ku saka yake wa magana, yace sai ku ce bismillahi wa ala sunnati wa fi riwaya millati rasulillahi, da sunan Allah a bisa sunna ko addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Akhrajahu Abu Dawuda, al-Imam Abu Dawuda ya fitar da wannan cikin mujallad na biyu shafi na 70, wa Tirmidhi da Tirmidhi cikin mujallad na biyu shafi na 152 zuwa 153, wa Ibn Majah da Ibn Majah mujallad na farko shafi na 470, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih, yace ka duba lamba hadisi na 773, saboda yaga ka saba shi yasa bai ce maka mawaridul zam'an ba, amma mawaridul zam'an yake nufi. والحاكم ده الامام الحاكم مجلد نفرقو شافي نا 366 والبيهقي ده الامام البيهقي ا cikin مجلد نا 4 شافي نا 55 واحمد ده الامام احمد علم بحديث نا 4990 2533 2670 من طريقين تهنوي بيو الامام احمد يفتر ده wannan hadisi an ibn umar daga abdullah dan umar واللفظ الاول لابي داود وابن ماجه وابن السني yace lafazin farko to a riwaya Abu Dauda da Ibn Majah da Ibn Sunni aka same shi shine lafazin da yace anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha waba almayyit fil qabri qala, an gane ku. Wal lafzul akhar lil baqina, dai lafazin kuma na sauran malaman ne da aka fadi, dai lafazin shine anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idha wabatum mautakum fil quburi faqulu, shine dai lafazi din. Wa amma riwayatul ukhra, yace amma dai riwayat din nan da tace wa fi riwayatin millati rasulillah dinnan fa hiya li tirmidhi wa ibn majah wal hakim, tirmidhi da ibn majah da hakim sune suka ainihin yi wannan riwaya. Wa riwayatun li ahmad, yace kuma an samu ahmad ma yayi irin wannan riwaya. Wa ma'anahu ma wahidun, da ma'anar sunna da ma'anar milla duk daya ne, ko kace bismillah wa ala sunnati rasulillah, ko bismillah wa ala millati rasulillah, da milla din ita ce sunna, domin dama sunna ba ana nufin sunna kan wa farilla ba, anan sunna ana nufin addini shari'ar da annabi ya zo da ita. وقال الترمذي الامام الترمذي يتي حديث حسن وانا حديثي ني مي كيو. وقال الحاكم وافقه الذهبي, الامام الحاكم يفدا ذهبي كما هي موافقه دشي. منين الحاكم يفدي؟ سي يتي صحيح على شرط الشيخين, وانا حديثي يا انغانتا ما ابي شرط البخاري ده مسلم, كما شي الامام الذهبي يدد wannan magana. قلت ني محمد ناصر الدين الالباني سي نتي وهو كما قال, haka magana take kama yadda wadannan malamai suka fadi. Ma'ana hadisin ya wuce ma a ce hasan kadai, a hadisin sahihi ne, ya ma wuce a ce sahihi kadai, bal ala shartu shaykhaini, abinda yasa cewa ala shartu shaykhaini din na karawa hadisi kwarjini da inganci. Duk hadisi in ya inganta ya inganta, amma kuma a ce ai ingancin nashi ma har duk shartan da Bukhari da Muslim suka kafa ya ketare, wannan hadisi ya sha. Abinda yasa su Bukhari da Muslim suka zama su ne abin kwatanta misali, saboda Bukhari shine mutum na farko a duniyar hadisi da ya fara tsayawa ya ce zai tattara sahihan hadisai a littafi guda. To wannan yasa duk hadisin da ya zo a cikin sahihul Bukhari to ya samu ainihin karina, ya samu daraja. Duk hadisin da bai zo cikin Bukhari ba amma ya zo ya inganta a bisa sharadin Bukhari shi ma ya samu daraja. Ma'ana yanzu da za a samu wani hadisi da yake shi ma ya inganta kamar yadda wannan ya inganta, amma yana karo da wannan, to sai a bincika a ga inda yadda za a yi a wafaka su, a yi aiki da su gaba ɗaya sai a yi. In ku aka rasa yadda za a yi, to wannan ka'idar na daga cikin murajjihat. Wannan ya inganta amma a bisa sharadin Bukhari da Muslim, wannan ya inganta amma bai kai sharadin Bukhari da Muslim ba, kuma dukkansu sun inganta suna karo da juna. Wannan na cewa ayi, wannan na cewa kada ayi, aka rasa mafita game da su, sai a aje wancan da ya inganta amma bai kai sharadin Bukhari da Muslim ba, sai a ce ya zama shaf, wannan da ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, sai a ce ya zama sahihi, kuma ma'ainihin ya zama mahfuz, ma'ruf. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Waɗannan na daga cikin murajihat, sai lokacin an zo za a yi magana akan irin waɗannan, domin in ba haka ba ana son ka gane fa'idar da zaka ji. Ya ce sahihun ala sharti shaykhaini din nan ne, sahihun ala sharti shaykhaini, akwai wata magana ne da ke nuna maka ba wai sahihi bane kawai. Kamar misali a ce aiwa ne professor ne a ina yayi karatu, sai a ce ai yayi karatu ne a jami'a kaza. Wana fa sai a ce professor ne a ina yayi karatu, ai yayi karatu a jami'a kaza. Wane professor ne a ina yayi karatu a jami'a kaza, sai a ce to ai kuma wane shi kuma ya a ABU ya nashi professorcin. A duk ba professors bane, professors ne amma karina darajar da ABU take da ita, sai ya sa kai ma da kake ainihin wato ka fito daga jami'ar ka samu wannan daraja. Kuma fahimci wannan da kyau, to kasancewar Bukhari da Muslim sun shahara, malamai sun karbi waɗannan tafayin sun rungume su, to shi yasa duk hadisin da inganta a bisa karkashin sharuɗan su, kuma sai malamai kaga suna karkata gare shi. Wala yadurruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufan, to akwai wasu da sun ruwaici wannan hadisi mawquf. Duk wanda ya duba Bulughul Maram zai ga wannan hadisi. Ibn Hajar a cikin Bulughul Maram ya ce warajjaha ba'dahum waqafahu, ko wata makamanciyar kalma haka. Wasu malamai sun karkata akan cewa wannan hadisi mawqufi ne, ma'ana daga sahabi ne aka samu cewa a ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi din. To shine Ash-Sheikh Al-Albani ya ce kasancewar da aka samu wasu sun ruwaito wannan hadisi daga sahabi, to wannan ba zai cutar da wannan hadisi ba, li amrayni, saboda al'amari biyu. Al-awwal, al'amari na farko, annal ladhi rafa'ahu thiqatun, mutumin da aka samu a cikin wata riwaya shi ya danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amintacce ne, ma'ana dukkan mu sai malam ya zo ya karantar da mu cewa sahabi Ibn Umar ya kasance in zai saka gawa a kabari yana cewa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai aka samu dalibi daya cikin mu ɗan ajin sai ya je ya ce sahabi Ibn Umar ya ce Annabi yayi umarni da a ce bismillahi wa ala millati rasulillahi, an zo saka mamaci, ai kun ga a zahiri kamar ya saba mana. To abinda malamai za su kalla shine abu biyu, malamai za su kalli shi mutumin kirki ne, sai aka ga mutumin kirki ne. Za su kalli abu na biyu, menene ya danganta abinda ya danganta din nan, sai a gwama da namu, sai a ga shin ya saba wa juna ne, sai a ga ba saba wa juna yayi ba. Ibn Umar ne su waɗancan sauran ƴan ajin mu suka ce yana yi, ni kuma ni ma sai na ce ɗan ajin ne, amma sai na ce Ibn Umar ya ce Annabi ya ce ayi. Ashe Ibn Umar ya fassara wannan magana da su suka ruwaike ta daga gare shi, daga Annabi ta samu asali. To dan haka sai ya ce kasancewar an samu wanda ya danganta wannan hadisi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin amintacce, to sai ya ce wa hiya ziyadatun minhu, ƙari ne daga amintaccen mutum, fayajibu qabulaha, dan haka wajibi ne a karba. Mun fahimci wannan? Kamar misali wannan mata ta zo ta ce ai mijin mu ya sayo mana atamfofi, sai kuma ɗaya daga cikin matan wannan mijin sai ta ce mijin mu ya sayo mana atamfofi da takalma, ba za a ce a to ke kin yi ƙari ba, a'a, sai a duba ta iya yawa waccan ka taƙaita ne wajen bayani kawai, saboda atamfa ɗin ita ce abu mai muhimmanci da take son ta yi bayani. To wannan da ta zo ta yi ƙarin bayani, sai a duba abin da ta ƙara ɗin nan ai bai tunkuɗa waɗancan ba, kuma ita mutuniyar kirki ce, sai a ce ziyadatu siƙa kenan. Dan haka sai yace fayajibu qabulaha, qabulaha, dan haka wajibi ne a karba. Wa yu'ayyiduhu, duk waɗannan ka'idoji na ilimin mutsalal hadis mutane na aiki da shi, ba a aikace fa, a aikace duk mutane suna aiki da su, inna ma yanzu in aka zo a ilmance sai ga kamar wani abu ne daban. Yace wa yu'ayyiduhu al-amru thani, abu na biyu shine zai karfafa wannan magana ta mu, annahu ruwiya marfu'an min tariqil akhar, yace kuma an ruwaito wannan hadisi ainihin wato marfu'i ta ainihin wato wata hanyar daban, ta wace hanya? Ita ce ainihin wato wata hanya wadda yake an same ta marfu'iya ce, amma ko da yake ta zo da illa ƴar ƙarama wadda illar ba za ta cutar ba, to in aka gwama ta da waccan mawqufiya sai su tashi su bada hukuncin an ruwaito ta mawqufan wa marfu'an kenan. Don haka ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka, ya tabbata kuma Annabi yana yin haka, kuma sahabbai suna yin haka. To ka ji yadda zaka faɗi kenan, kai da kazo zaka sanya gawa a kabari, aw yaqulu, ko kuma shi dai wanda ainihin zai sanya gawa a cikin kabari din yace bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, da sunan Allah kuma saboda Allah nake saka wannan mamaci a bisa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Karin kawai shine wa billahi din nan li hadith al-bayadhi radiyallahu anhu, saboda hadithin bayadhi Allah ya kara mishi yarda, sahabi ne an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, shi bayadhi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mayyit idha wudi'a fi qabrihi, mamaci idan za a saka shi a cikin kabarin shi, فليقل الذين يبعونه, kunga har yanzu ana tabbatarwa wadanda suke saka shi a cikin kabari din su ce hina yubu fil lahadi, a lokacin da suke ake saka shi a cikin kabari, bismillah wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, akhrajahu al hakim, al imam al hakim iftada wannan ainihin wato hadisi, shahidan lil hadisi alladhi qablahu, dan ya zanye shaida ya kara karfi ga wancan hadisi da yazo kafin shi, wa isnaduhu hasanin, isnadin wannan riwaya da muka karanta yanzu mai kyau ne. To mun fahimci wannan jama'a, bishiya sa an aka je shikenan, dama mun ji mutanen da ke saka mamaci a kabari. To tambayar dai da aka yi ran nan da aka tashi darasi wanda bata samu shiga cikin kaset ba ita ce, dangane da mace da aka ce in an je wanda zai saka ta cikin kabari, ana son a tabbatar da mutumin da bai sadu da matar shi a daren da ya gabata ba, to dangane da wannan hukunci ya shafi mace ne wadda take da danyen jini a jika, ko kuwa da yarinya da babba tsohuwa duk sun shigo ciki, eh duk waɗannan jinsin mace sun shigo ciki, kowace irin mace ce ma za a saka ta kabari, to a samu wanda ya cika wannan sharadin ya saka ta. Amma namiji to shi babu wannan sharadin, babban sharadi game da namiji kawai su wane ne dangin shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Duk an yi waɗannan bayanai insha Allah ta'ala. Al-mas'alatu thalitha wa mi'a, mas'ala ta 103, wa yustahabbu liman 'inda al-qabr an ya'thwa min at-turabi 3 haswat, yace ana so ga duk wanda yake wurin wannan kabari to ya ainihin a tunkuda ƙasa 3 biyadaihi, da hannayen shi, jami'an baki ɗayan su, ba'dal faragh min saddil lahadi, bayan an gama toshe yar kabarin ita ta ciki din lahadin ko kuma shakku din. Mun fahimci wannan jama'a, to sai mu duba, yace liman indal qabri, man min alfazil umumi a cikin usulul fiqh, da yallabai da gafarta malan da wani kowane ne yaje ya tsuguna ya tunkuda kasa 3 ba da kebir ba, mun gane da hannu ne za a ci tunkuda, kowa ya tsuguna ya tunkuda din, to ya kamata a kiyaye waɗannan ka'idojin. Shi yasa in ka cuci kanka, an zauna ana karantar da mutane karatu, ka cuci kanka, wasu sun zuga ka, su ba za su karantar da kai ba, sun zuga ka kar ka saurari karatu ka tafi, ran da aka yi mutuwa kuma za a zo a haɗu gaba ɗaya, ai to an zo an haɗu gaba ɗaya kuma a lokacin nan za ka kawo cebur za ka sa sai a ce a'a, sai kuma ka zo kana nun kufurci za ka yi, to in ka mutu dama kusa da kabari ake, sai a haka na biyu ai, duk nun kufurcin ka ba za a fasa ba, sai a ce ayi. Mun fahimta, ba wanda yace kar ka zauna, sai ka zauna ka saurari ainihin abubuwan da ake faɗi, ana zuwa shikenan, ba za ka jawo cebur ba, amma ka jawo cebur dan saurayi wanda bai kai ka ba yace a aje wannan hannu za a sa, sai kuma ka ji dan me zai gaya maka haka. Mun fahimci wannan, sai ga wani ya taho ni wani zai gaya wa kaza kafin ya shiga izala na shiga, abin ba shiga izala bane, Abu Huraira shekarar shi 3 da wata 7 kadai a musulunci manzon Allah ya mutu, amma ya fi kowa hadisi. Innamal ilmu bitta'allum, shekara 1000 in kai a musulunci baka je ka koyi karatu ba haka zaka mutu. Mun fahimta da kyau, Allah ya shiryar da mu. Li hadisi Abi Huraira, ta saboda hadisin Abi Huraira, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla ala jinazatin, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wata gawa salla, thumma atal mayyita, sannan annabi ya je wurin wannan mamaci a kabarin shi kenan, fahasa alaihi min qibali ra'sihi 3, sai annabi ya tunkuda kasa 3 wajen kan wannan mamaci din. Akhrajahu ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallal na farko shafi na 474 bi isnadin qala an-nawawi, da isnadin da nawawi ya fadi a mujallal na 5 shafi na 292 a cikin al-majmu'u, yace jayyidun, isnadi ne mai nagarta, lakin qala al-hafiz, sai dai al-hafiz ibn hajar ya fadi yace zahiruhu sihha, a zahirin isnadin wannan hadisi mai inganci ne, thumma zakara annahu ma'lulun, sa'annan sai shi al-imam al-hafiz ibn hajar yace ko da a zahirin isnadin na da inganci, to amma isnadin akwai illa a cikin ta, a cikin shi, bi an anati ba'd riwatihi, yace saboda an samu wasu daga cikin masu riwayar, auza'i yake nufi, da wasu malamai sun ce an a ciki, yace kama bayyantuhu fi ta'liqatil jiyad, yace kamar yadda na bayyana wannan a cikin ta'liqatul jihad akan zadul ma'ad lakinn al hadith qawiyyun bima lahu min ash shawahidi ash-shaykh al albani yace koda a ce waɗannan illoli da al-hafiz ke tunani a cikin isnadin sun tabbata amma hadisin zai zama mai karfi saboda shawahid akwai hadisan da za su shaida shi wa kad zakaraha al-hafiz fi talkhis al-habir yace al-hafiz ya faɗe su a cikin talkhis al-habir a mujal juz'i na 5 shafi na 222 falyuraji'ha man sha'a wanda dukke so sai je duba Allah ya sa kana da littafin yace falyuraji'ha sai ce man sha'a wanda domin bai kamata a ce kana iya karanta wannan littafin wai baka da waɗannan ba dan haka sai ka ji Fatihul Bari Talqisul Habir sai ce man sha'a dan ya san tabbar akwai su a ɗakin ka amma abin da ya rage shin kana so ka duba ko baka so in baka gamsu ba ko kana neman ƙarin bayani to sai ka je ka duba dan haka yace man sha'a dan ya san kana da su a ɗakin ka to amma in kun da ya ga tara shikenan Allah ya kiyaye mun fahimta ko sai ce summa tabayyana li anna al-ilal al-mushari ilayhi ghayru qadih sannan kuma daga baya ma sai nazo na gane cewa wannan illa da shi Ibn Hajar ya fadi yake zargin cewa akwai ta a cikin waccan ainihin wato isnadi yace illa ce wadda take ba qadiha ba ba za ta soki mutuncin ainihin hadisin ba kama haqqaqtuhu fil irwa'i yace kamar yadda na tabbatar da haka a cikin littafin irwa'ul qalil a cikin mujalladi na 3 kenan shafi na ainihin 751 to shi ma nan sai a ce ka koma ka duba falyuraji'ha man sha'a wanda yake so sai ya koma ya duba in kana inda kan nuskha to kun ji wannan kenan abinda sunna ta nuna kenan tura kasa din so 3 kuma kowaye kai me kowaye kai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna ya tura da hannayen shi mun fahimci wannan ashe kowaye kai kai ma duk malantarka ba zuwa za ka yi ka tsuguna gindin tsamiya ba kana jiran wai saboda an danyi wani abu ɗaya da baka so tsayawa za ka yi abin nan da baka so in ka san ba daidai bane tsaya ka nuna mutane mana to ana rifewa sai kai ne babban malami sai ka tsuguna sai ka fara tunkudawa ka tunkuda so 3 ka ce kuma kowa ya tsuguna ya tunkuda so 3 yawan mahalartan wannan wuri na jana'iza sun isa su tunkuda wannan kasa babu bukatar sai an sa wani cebur mun fahimci wannan amma an sa cebur an faske wani kafa ba ya taba mantawa da mutuwan nan duk inda ya duba zai ga tabo sakamakon kaza 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 to akwai wasu suna cewa ai akwai aya da ake karantawa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra to shine ash-shaykhul albani ya nuna maka cewa wannan na daga cikin bid'a amma ga mas'alar sai tubbuko maka ita baki daya ya ainihin tattaunata saboda lokaci ya kure zamu barta sai gobe zamu karanta zaka ji wannan bid'a ne in ka zo kawai dai a tunkuda kasa shikenan ya isa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika